al'amar kake magana daga nan birnin Washington DC. Masararo, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Yanzu ma Maryam Dauda ce tare da Muhammad Baballa Hafiz da sauran abokan aiki. Muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na dare a yau Asabar 11 ga watan Disamba a shekarar 2021. A cikin shirin namu na yanzu, za ku ji yadda kungiyoyin mata da wasu ƴan arewacin Najeriya ke ƙara jan hankalin hukumomin ƙasar game da yanayin tsaro da ke ƙara ta'azzara a yankin.
Ban gamsu da matakan tsaro da ake cewa an ɗauka ba. Abin nan kullun ƙara ta'azzara yake ne. Ban yarda da ƙona mana kayan abinci gonaki da yanzu aka fara yi ba. Ban yarda da yadda ake shakulatin ɓangaren da al'amuran arewa ba. Ban yarda da yadda aka ɗauki rayukanmu ba kamar na kiyashi. In na fara jera maka ban yarda ba, ban yarda ba, ban yarda ba, ban yarda ba har gari ya waye da zamu daina ban yarda ba.
To muna tafa da ƙarin bayani. Bayan haka za ku ji cewa Cibiyar Kasuwanci da Masana'antun Ƙasashen Nahiyoyin Asiya da Afirka ta shirya wani taron muhawara a Ghana game da shugabanci, zuba jari, cinikayya da kuma tasirin annobar COVID-19 a nahiyoyin. Muna kuma tafa da amsoshin tambayar ku wanda Ibrahim Ka'almasi Garba ya shirya zai kuma gabatar. Za kuma mu kawo muku labaran wasanni. Amma yanzu dai sai a gyara zama a saurari labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakken labaran duniya mai karantawa Muhammad Hafiz Baballe. A jihar Tennessee da ke Amurka, mutane uku ne suka mutu a wani yanayi mai tsanani, inda mutum ɗaya ya mutu kuma wasu da dama suka jikkata sakamakon wata mahaukaciyar guguwa da ta tashi a gidan kula da tsofaffi a jihar Arkansas. Ma'aikatar bada agajin gaggawa a kudancin jihar Illinois sun kai ɗauki kan rahotannin wasu ma'aikata da suka makale a ɗakin ajiye kaya na kamfanin Amazon bayan da rufin sai rufta sakamakon guguwar. An kuma ba da rahoton akalla mutum ɗaya ya mutu a jihar Missouri yayin iska mai tsanani, inda wasu ke kyauta zaton guguwar ce da ta ratsa tsakiyar yammaci da kudancin Amurka daren jiya Juma'a da kuma har zuwa safiyar yau Asabar. Mai magana da yan hukumar ba da agajin gaggawa ta Tennessee, Dean Plina, ya ce an ba da rahoton mutuwar mutane biyu masu nasaba da guguwar a ƙaramar hukumar Lake. An ba da rahoton mutuwa ta uku a ƙaramar hukumar Obion da ke makwabtaka da ita. Plina ya ce ma'aikatar lafiya ta Tennessee ta tabbatar da mutuwar, amma babu wasu bayanai da aka fitar nan take. Sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken yana Liverpool domin ganawa da ministocin harkokin waje na kungiyar ƙasashen kudu maso gabashin Asiya a wani bangare na ziyara da zai kai ƙasashen Indonesia da Malaysia da kuma Thailand daga ranar 9 zuwa 17 ga watan Disamba. Sakatariyar harkokin wajen Birtaniya Liz Truss ce ta tarbi babban jami'in diplomasiyyar na Amurka a yammacin jiya Juma'a gabanin tattaunawar kwanaki biyu tsakanin rukunin ministocin harkokin waje na manyan ƙasashe bakwai. Rukunin ƙasashen bakwai ya kunshi ƙasashe mafi arziki a duniya waɗanda aka san su da suna G7. Blinken ya kuma gana jiya Juma'a da sabuwar ministar harkokin wajen Jamus Annalena Baerbock, yar siyasa daga jam'iyyar Greens mai rajin kare muhalli. Tafiyar Blinken wani bangare ne na kokarin Amurka na ci gaba da haɗin gwiwa tare da kungiyar ASEAN, yayin da gwamnatin shugaba Joe Biden ke kokarin niyyar fara sabon tsarin tattalin arziki na Indo-Pacific a farkon 2022. Labaran yana zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A yau Asabar, Falasina sun gudanar da zaben ƙananan hukumomi a yammacin gabar kogin Jordan da Isra'ila ta mamaye a wani gwaji na demokuraɗiyya da ba kasafai aka saba gani ba, kuma cikin fushin shugaba Mahmud Abbas bayan da ya soke shirin yin zaben 'yan majalisar dokoki da na shugaban ƙasa da aka shirya yi da wuri a farkon wannan shekara. Fiye da Falasina 400,000 ne suka cancanci kada ƙuri'a ga wakilai a ƙananan hukumomi 154 da ke yammacin gabar kogin Jordan, inda hukumomin Falasina suke da takaitaccen 'yancin gashin kai. Ana kuma yin zaben ƙananan hukumomin ne duk bayan shekaru 4 ko 5. Ba gudanar da zaben a Gaza ba, inda kungiyar Hamas ke mulka da ta kauracewa zaben a daidai lokacin da ake samun baraka da jam'iyyar Fatah ta Abbas. Shugaban mai shekaru 86 ya ɗage zaben ƙananan hukumomin a manyan biranen yammacin kogin Jordan kamar Ramallah, wanda ake iya kallo a matsayin ƙuri'ar raba gardama ga mulkin Abbas. Yayin da samfurin Omicron na cutar coronavirus ke yaduwa a Afirka ta Kudu, Dr. Omben Plai yana ganin marasa lafiya da dama a rana amma baya tura kowa zuwa asibiti. Wannan yana ɗaya daga cikin dalilan da shi tare da wasu likitoci da ƙwararru a fannin lafiya suke zargin cewa nau'in Omicron da gaske tana haifar da cutar COVID-19 mara tsanani fiye da Delta, duk da ana ganin tana yaduwa cikin sauri. Lai ya faɗa wa marasa lafiyarsa cewa suna iya maganin cutar a gida. Mafi yawancinsu suna warkewa a cikin kwanaki 10-14 lokacin da suke keɓe kansu, in ji Fly. Ya ce kuma a cikinsu har da tsofaffi marasa lafiya da kuma waɗanda suke da matsalolin rashin lafiya, wanda zai iya sawa su zama suna da haɗarin kamuwa da rashin lafiya mai tsanani daga kamuwa da coronavirus. A cikin makonni biyu tun lokacin da aka ba da rahoton samfurin Omicron na farko a Afirka ta Kudu, wasu likitoci sun ba da makamancin wannan labarin.
A gaida Muhammad Baban Lahafis da ya karanto mana labaran duniyar daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ƙungiyoyi a arewacin Najeriya, ciki har da na mata, na ci gaba da zanga-zanga a birnin tarayya Abuja don nuna rashin jin daɗinsu akan yanayin tsaro a arewacin ƙasar da kuma jan hankalin gwamnati akan ta ɗauki matakan dakatar da kashe-kashen da 'yan bindiga ke yi. Wakilin muryar Amurka Nasiru Adamu El-Hikaya ya aiko mana da wannan rahoto.
Dole ne mu fito mu fadi inda muke ganin za a fita daga cikin wannan hali na kakanika. Ya kamata mu fito mu yi gangami mu magana, mu fito da waɗannan mutane, ƙwararrun mutane wanda za su yi magana akan waɗannan sharhi da abubuwan da suke faruwa, su kawo mana mafita.
Nan Yunusa Tanko ne na ƙungiyar zuba ido kan ayyukan gwamnati ke cajin batar kan gajiyawa da salon mulkin gwamnati mai ci. Ba mamaki tura tawaga da shugaba Buhari ƙarƙashin mai ba shawara kan tsaro, manja janar Baba Gana Munguno zuwa arewa maso yamma amsa irin ƙorafin ƙungiyoyin ne. Da alamun 'yan zanga-zangar ba su yi la'akari da yanda 'yan dawo da matan Chibok wato BBOG ba su kwashe niƙa da waƙa ba bayan tarwatsa su da aka yi. Sun yi alwashin tsayin daka sai sun bi ta titin nan na Shehu Shagari da ke daura da majalisar dokoki, kotun koli, fadar Aso Rock, helkwatar 'yan sanda da sauransu. Ɗaya daga jagororin zanga-zangar Zainab Ahmad binti Ijazi ta yi tambayoyi ko mika bukatu.
Ban gamsu da matakan tsaro da ake cewa an ɗauka ba, abin nan kullum ƙara ta'azzara yake yi. Ban yarda da ƙona mana kayan abinci gonaki da yanzu aka fara yi ba, saboda nema ake a saka mana yunwa. Ban yarda da kullum arewa muna cikin tashin hankali ba. Ban yarda da yadda ake shakulatan ɓangaro da al'amuran arewa ba. Ban yarda da yadda aka ɗauki rayukanmu ba kamar na kiyashi. Na fara jera maka ban yarda ba, ban yarda ba, ban yarda ba, ban yarda ba, har gari ya waye ba za mu daina ban yarda ba.
A daidai lokacin da ake wannan batu na tsaro, wata ƙungiyar cigaban hunturu a jihar Katsina ƙarƙashin limamin masallacin Zombi na gidajen 'yan majalisar tarayya a Abuja Ibrahim Awal Usama ta ce za ta shigar da shugaba Buhari ƙara matuƙar ba a janye shirin ƙarin farashin fetur ba. Zuwa nan da mako uku.
Ba mu da damai da za mu iya kai shugaban ƙasa ƙara saboda yana da rigar kariya. Amma shi ne babban ministan mai. To saboda haka idan muka kai babban ministan mai ƙara, mu muna gaba shugaban ƙasa muka kai ba. Saboda haka nan sai a sake wani sabon karatu. Mun ba gwamnati kwana 21 ta yi gaggawai shanye wannan magana, don wallahi ina faɗi ma da ƙarfin Allah wannan ƙarin mun ba zai yi ba. Wa'inda suka laɓe jikin shugaban ƙasa su sani albarkacin wa'innan talakawan suka ci, don da talakawan ba su zaɓe shi ba, da bai hau kujerar baballe ya jawo su su yi aiki. Talakan Najeriya ba zai aminta da wannan ba, saboda bala'in da za a shiga na rashin tsaro da abubuwa za su ƙara taɓarɓarewa yana da yawa.
Haka rayuwa take, wasu na kuka, wasu na dariya. A kasashen da akasarin mutane ba su tsallake mizanin talauci na Majalisar Ɗinkin Duniya ba na samun dala ɗaya a wuni, wato yanzu wajen naira 560 a kasuwar canji. Nasiru Adamu El-Hikaya, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Madalla a gaida Nasiru Adamu El-Hikaya da wannan rahoton. To yanzu kuma za mu leƙa ƙasar Ghana. Cibiyar kasuwanci da masana'antun kasashen nahiyoyin Asiya da Afirka ta shirya wani taron muhawara na shugabanninta, wanda ta yi wa take da gano masu cika burin duniya domin makoma mai dorewa a Asiya da Afirka. Masu jawabi a wurin taron sun yi bayani akan shugabanci, zuba jari, cinikayya da tasirin annobar COVID-19. Ga ƙarin bayani daga Redwan Abbas, wakilin muryar Amurka.
Bambako a wurin taron Dr. Christopher, babban abokin kawanci a Dion and Neon International, ya bayyana cewar lallai ana buƙatar haɗin kai cikin wannan lokaci na COVID-19 game da yadda za a haɓaka canji na cigaba ta amfani da sadarwa da ke isowa ko kuma ke isa ko ina. In ana zancen COVID-19 fasaha na ƙara zama muhimmin abu cikin kasuwanci.
I see people having challenges in giving their data out, but yet you see them uploading their pictures.
Ina ganin mutane, ina ganin wuyan bayar da alƙalummansu, amma kuma ka same su suna sa hotunansu, hotunan iyalinsu, asirinsu da sauransu ga jama'a. In har hankalinka na kwanci wurin sanya baki ɗayan rayuwarka da na iyalinka ga jama'a, me yasa ba za ka bayar da labarin harkokinka wanda ke da muhimmanci ba? Yayin da muke fuskantar wannan gaskiya, kamata mu ɗau matakan da za mu inganta amfani da dokokin shikai a zuri'a ta hudu. Don haka COVID-19 yana tura ire-iren waɗannan tsakani cikin hanzari don mu ƙirƙiro arziki. A cikin wani jawabi da aka karanta wa jakadan Indonesia a Ghana, Pascal A.B. Royce ya bayyana irin faɗi tashi da wasu ƙasashen Afirka ke ciki a fuskan ci gaba. Samar da kudin zubar jari na bukatan kayan mashin da kwarewa wadda zai iya taimaka musu wurin haɓaka arzikin kasar. A dalilin wannan ne na jinjina wa kokarin yan zartarwar cibiyar kasuwancin Asia da Afirka, waɗanda sun kai kokari sosai wurin inganta tireda da hurɗa tsakanin ɓangarorin guda biyu, Asia da Afirka. A ƙarshe na zanta da babban sakataren cibiyar Narration Ghana, Prince Temwa Bwampan, ga abin da ya ce. Burinmu buɗa dandalin inda zai zama somi, inda 'yan kasuwa a Afirka za su yi amfani da shi domin ci gaba, shi ne abin da muka yi garin nan. Haka muke amfani da wannan damar wurin zaƙulo waɗanda suka taɓuka abin a zo a gani ta wace hanya za mu ci gaba. Za mu ci gaba ne in mutane biliyan 1.3 a Afirka muka ci, za mu yi turi da tsakaninmu tare da tarin ɗanyen kayan da za su fito daga Asia, muka iya muka yi kawance da su don ci gaba. Za mu bunƙasa abin da yake burinmu kenan a Asia Africa Chamber of Commerce. Ita kuma Dr. Victoria Esene Vitashi, ɗaya a cikin waɗanda aka karrama da lambar girma, ta bayyana farin cikinta kamar haka.
I feel so wonderful and blessed and great.
Ina jin wani irin hali mai ban mamaki da kuma ɗaukaka. Yau na cikin kyawawan ranaku a rayuwana, ina fariyar zama cikin waɗanda aka yi wa kyauta a matsayin kamfanin Afirka da ya fi duk saura a diplomasiya. Redwan Lamuktar Abbas, sashen Hausa na muryar Amurka, Accra, Ghana.
A gaida Redwan Abbas da wannan rahota. Har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga amsoshin tambayoyinku.
Masu sauraronmu, assalamu alaikum, barkanmu da sake saduwa da ku a wannan shiri na amsoshin tambayoyinku. Assalamu alaikum, sashin Hausa na gidan rediyo muryar Amurka. Na shigo cikin shirin nan naku ne da tambayoyi kamar haka. Shin kafin gano man fetur, menene ake amfani da shi a matsayin makamashi? Shin a wace ƙasa aka fara gano man fetur a duniya? A nahiyar mu ta Afirka fa. Shin menene bambancin man fetur da ake haƙowa a cikin teku da wanda ake haƙowa a doron ƙasa? Mai tambaya Mubarak Sale, Director Yalwan Shandam, jihar Filatan, Najeriya. Idan Malam Mubarak Sale, Director na saurare, ga amsoshinka da mai samo mana rahotanni kan makamashi da sauransu, Halima Abdulra'uf ta samo maka daga shi kansa shugaban kamfanin man Najeriya NNPC, Malam Kolo Mele Kyari, da kuma Dr. Ahmad Adamu na Jami'ar Najeriya da ke Abuja. Halima ta fara da gabatar da bayanin shugaban kamfanin NNPC kan asalin man fetur.
Ta shi man fetur ba can ba gane ma cewa daga kasa yake fitowa ba lokacin da aka fara gano shi ana ganin su ne a kasa musamman aka ce aka fara shi ko China ko America inda aka gani wannan yanayin a kasa sai mutane su kwashe shi su je su kunna wuta da shi dan sani da haka ainihin yadda yake faruwa shine wato wasu halittun Allah ne wanda shekara da shekaro aka yi su cikin teku suka yi yawa suka rube so ruban nasu ya sanya Allah da ikon shi kuma ya sanya kasa suka zube a kansu suka nalke kuma Allah sai ya suka zama mun fitar ta haka sai shine tushin su
tushin me yake amfani da shi wurin yin makamashin
abin da ya faru shine akwai iko Allah cikin yadda mun fitar yake kasancewa domin abin da yake faruwa cewa duk lokacin da aka samu babban teku a can da ta shekaru miliyan miliyan da suka wuce kamar yadda ake da shi yau na akwai abin da ake kira su plankton wato kananan dabbobi ne wanda ko idanu da kyasu gansu so suna taro masu yawa idan suka taro kamar yadda aka sani kowane dabba mai rai mutuwa yake yi to idan suka mutu za su zube a karkashin kasan ruwa so Allah kuma da iko shi sai ya daura kasa kan wannan mutattun dabbobin nan to abin ne da yake faruwa kullun shekara miliyan sai ga idan suka taru domin zurfin rufe soda ya faru sai ga zafi zai fara afkuwa wurin to wannan zafin ita za ta narke su su zama man fetur a kasa
to shin a wace kasa ce aka fara gano man fetur a duniya sai kuma nahiyar Afrika
akwai kuce-kuce da ake cewa man fetur na an fara gano shi daga China ne amma wanda zahiri da za a iya tabbatar shi da Amerika aka fara ganowa ta akwai jihar da ake kira shi yanzu Pennsylvania kamar shekara 1859 da aka fara gano shi nan kuma Afrika Algeria aka fara gano man fetur shi ma 1953 daga nan kuma mu kuma Allah kuma ya ba mu dama Nigeria muka samu namu 1956
to shin menene bambanci tsakanin man fetur da ake hakowa cikin karkashin teku da kuma wanda ake hakowa a doron kasa
a zahiri babu wani bambancin da za a gane man fetur a ce wannan daga cikin teku ne wannan kuma daga kasa aka samu amma da duk inda aka same shi to yanayin su yana shan bamban daga rijiya zuwa rijiya da kuma yanayi zuwa yanayi ko a kasa ne ko a cikin ruwan saboda kasa idan aka fito da shi sai ja auna ga wannan man ya yake tana da laushi ne tana da taushi ne tana da daci ne da sauransu duk ana auna a gane a bambanta su a ba su suna shi yasa ake ji a ce bonilla da kowa ya sani a ce focados bonga da sauransu da duk sunaye ake ba su amma sunan ana bambanta cewa wannan daban yake da wancan akwai bambanci tsakanin yin aikin man fetur a doron kasa da kuma cikin ruwa na farko idan za a yi shi a can cikin ruwa akwai abin da ake kira shi gadan aiki wato platform wanda yana kan jirgin ruwa ne yana yi a kan tsaya kafanta ko kuwa yana yi ma wanda jawo ake yi idan aka gama aiki a tafi da su amma kuma a doron kasa akwai bambanci tunda dukkan aikin na kan kasa ake ajiye su kuma za a ga yadda ake yin su tsadan su bai kai na can cikin jirgin ruwa ba domin cikin teku kowa su cewa akwai yanayin sun bambanta kuma har da ma yadda ma ke technology da ake samu man nan duk shi ma ya bambanta saboda haka yafi sauki a samu mai a aikin shi a doron kasa da a yi shi a cikin teku matsaloli ba su da yawa domin shi man fetur duk yadda aka yi da aka tsamo shi sai an sa shi cikin abin da ake kiran shi tankoki da ake ajiye su ko da kan cikin ruwa ne ko a wajen su saboda haka daga zaran aka sa su cikin wannan tankokin jiragen ruwa za su zo su kwashe su tafi kuma idan aka inda aka samu sarari misali a wasu kasashen Middle East ga pipe ake har zuwa inda masu siyan su saboda haka yana dangane ga inda aka samu man mu namu kasan illa iyaka doko shi daga inda ake tona zuwa cikin abin da muke kira terminal wato tashoshin hada man na tara su wuri daya sai jiragen ruwa su zo su kwashe su
sunana Dr. Ahmed Adamu Tony senior lecturer ne a Nile University of Nigeria Abuja to kafin a gano man fetur a Nigeria ana amfani da abin da ake cewa a turance wato coal da Hausa zamu iya cewa kaman gawayi amma kuma ba wai gawayin da ake samu wurin toya itace ba wanda ake hako shi daga kasa shi ma kaman wani albarkatun kasa ne wanda a da a Nigeria an samu shi a kasar Enugu wanda lokacin da Turawa suke mulkin mu 1909 lokacin suna ta kokarin su gano wasu ma'adanu da albarkatun kasa kwatsam sai suka gano a shi ma muna da gawayi wato shi wannan coal din to daga lokacin da aka fara hako shi kadangadan ana ta amfani da shi har ya kasance ma ana amfani da shi wurin wato shi tarogan jirgin kasa wurin tafiya jirgin kasa da kuma wutar lantarki. So wannan shi ne kawo abin da ake amfani da shi kenan kafin shi zuwa van Peter. So amma kodan kuma ana gano van Peter sai kawai aka aje amfani da shi call din. Aka dawo ana amfani da shi van Peter ta wurin tafiye-tafiye motoci ne da shi kan shi jirgin kasa aka ringa amfani da wasu gas wato diesel kenan da kuma shi harkan samu wutar lantarki aka ringa amfani da shi ma mai da kuma iskan gas. To haka aka dai bar shi harkan call din har yanzu dai ba ƙara wayoyin shi ba. Amma dai akwai call da yawa a Najeriya fiye da ma yanda muke da sauran albarkatun ƙasa da muke alfahari da su. To shi gano van Peter an samu rahotanni kala-kala. So akwai dai rahoton da ke nuna cewa kai tun shekara ta 600 ma an ma ga alamun cewa an akwai mai a ƙasa wanda da har bulbulowa ke ma sama ana ganin shi wasu suna dan iba suna dan amfani da shi. To hawa suke dan cewa kila ma akwai mai da yawa kuma aka tono wanda shine har dai irin tono din zamani dai za a ce an fara shi ne a 1846 a kasar Rasha ba da dadewa ba a 1859 aka ƙara gano wani mai a tuwa Amurka wanda shine wanda ya shahara sosai ko a tarihi an fi kawo irin wannan tarihin a duk da cewa tun a Najeriya tun lokacin da ake harkan wato bauta da ake yi sai da mutane duk lokacin mulkin Turawa aka fara nema ko za a samu mai a Najeriya bayan an gani an gano a Amurka da Rasha sai aka ce to bari a zo Najeriya a fara bincike a 1905 kenan a wani gari da ake cewa jiha da ake cewa Ondo State wanda har shi sa ma su tura muke mallaka suka mallaka ma duka fadin Najeriya suka ba wa kamfanin Shell domin ta ci gaba da bincike ko za a gano mai amma dai ba a gano mai ba sai a wani gari da ake cewa Oloibiri a shekara ta 1956 aka fara gano mai man Peter a Oloibiri wanda ya kauye ne wanda yanzu a Bayelsa kenan wanda kuma kamfanin Shell ne ya gano wannan man Peter din. So lokacin Najeriya ba ta da karfi ko kuma wayewa ma na irin wannan tono man Peter din. So bayan shekara biyu aka fara fitar da man Peter zuwa kasashen waje saboda ila ma ba bukatun shi a Najeriya ko kuma ba matatun man Peter din a Najeriya sai dai a fitar da shi kasan waje kadan da ake bukata a cikin gida Najeriya sai dai a ƙara shigowa da shi. So sai bayan ma da aka samu yanci kamfanika suka fara shigowa na kasashen waje su ma suka dinga tattaka rawa su ma tare da wannan kamfani na Shell. To duka dai kamfanikan kasashen waje ne. To shi man Peter ana iya samun shi a karkashin kasa saboda wasu sinadarai ne suke narkewa suke yin kasa su je su hadu su dade a kasa har sai su zama mai. To wannan haduwan zai iya faruwa akan wato inda ba ruwa da inda kuma ke karkashin ruwa. To shi za iya samu man Peter a cikin ruwa da kuma abin da yake kan akan doren kasa wato inda ba ruwa kenan. So ya sha bamban sosai amma dai yanayi na man duk mai da yake ba wani man da zaka ce wannan ai an tono shi ne daga kasa wannan kuma an tono shi ne daga karkashin ruwa ba za ka gane bambancin su wai ta ido ba. Iyaka dai wurin abubuwa kamar tsada za a iya cewa tonon rijiyar mai a teku ya fi tsada fiye da wanda ake yi akan kasa saboda sai ka kai mutane cikin kasa wai sai ka kai mutane cikin karkashin ruwa da karkashin ruwa maza a je a sa karafuna sannan a tuwa zai shiga cikin ruwan na a ringa welda a cikin ruwa ba karamin aiki bane wato ana kashe kuɗi sosai a tonon man Peter a cikin ruwa fiye da wanda ake kashewa akan kasa wanda kan kasa ko tono za a yi a zura su wannan karafunan da pipes din bututun wato tsotsoman. So sannan kuma wahala game da na fada ya fi wahala a tono man Peter a cikin ruwa fiye da yanda ake akan kasa sannan kuma zurfi shi rijiyar mai da take cikin ruwa ta fi zurfi fiye da wanda ake take akan doron kasa mafi yawanci sannan kuma yawa an fi yawan samun adadin ko kuma yawan man Peter a cikin ruwa fiye da yanda ake samu akan doron kasa. Ma'ana nake so nake nufi anan shine abinda rijiyar mai da take kan doron kasa guda 10 za ta samar. Kina iya wata rijiya guda daya da take cikin ruwa za ta iya samar da adadin wannan man. Sannan saukin sifirin shi zuwa ma wanda suke bukatan shi dan yaman Peter din. Wanda ke cikin teku za a iya sauri a sa dora ma shi wato jirgin ruwa da yake daukan shi man Peter ya tafi kasashe to yafi sauki. Amma wanda kuma yake kan doron kasa kaga an sa wato abin da ake cewa gadarin pipelines wato wani bututu ne wanda ke tattaro mai daga kowane rijiyoyi a tattaro su sannan a sa wasu cikin pipe wato wani bututu guda daya sannan a tafi da shi inda ya kamata a tace shi ko kuma inda za a dora ma wasu tankuna ko kuma inda za a sa shi a tafi da shi kasar waje. To sai kuma da bayan shekara 5 bayan an ba Najeriya yancin kanta aka fara gina wato matatan mai wanda man da ake fitarwa kasar waje sai ya ragu a kan amfani da shi dai ana tace wasu a gida Najeriya. cire matakan mai kadanci daya ce lokacin amma dai ta din sa dai an ana ta ce mai man fetur a gidan Najeriya sannan a 1969 shine aka ma kawo dokan da take gure ya za a gudanar da harkan tono samar da man fetur a Najeriya wanda bayan shekara biyu muka shiga wannan kungiyar nan na kasashen da suke fitar da man fetur na duniya wato OPEC wanda shine yasa har Najeriya ta fara mallakan ita wato arzikin man fetur wanda da kawai kamfanonin kasashen waje ne za su shigo su tono su kwaso man fetur da suka samu a kasa su tafi da shi kasashen su iyaka za su dan biya haraji dan ba gwamnati zan kasafi kawai su tafi da man su to dai kace man Najeriya ma Najeriya ba ta amfani da shi har shi sai aka kafa kamfani NNPC aka gina wasu matatun man fetur a 1971 a wani lokacin suka wuce wannan aka fara ma kawo ɗan Najeriya su ma sun kafa kamfanonin su domin su ma su ringa tono da samar da man fetur a gidan Najeriya a duk da cewa dai an ba ɗan Najeriya dama amma dai tun daga lokacin har izuwa yanzu kamfanonin kasashen waje ne suke taka muhimmin rawa wurin samar da shi man fetur a gidan Najeriya
to sai a kasance da mu makon gobe dan jin an soshin wasu tambayoyin yanzu a madadin shugaban kamfanin NNPC Malam Mele Kolo Kiyari da Dr. Ahmad Adamu na Jami'ar Najeriya Abuja da kuma wakiliyar sashen Hausa Halima Abdurra'u ni Ibrahim Kalamu sai raba ke cewa sai makon goben idan Allah ya kai mu wassalam
madalla a gaida Ibrahim Kalamu sai garba yanzu kuma ga shirinmu na gaba
wasanni a takaice
Tsohon shahararren dan wasan kasar Kamaru Samuel Eto ya lashe zaben shugabancin hukumar kwallon kafar kasar ta Kamaru da aka gudanar a yau Asabar Eto ya lashe zaben ne da ƙuri'u 43 inda ya kada babban abokin takararsa Saidu Bumbowo wanda yanzu haka shine ke kan kargar shugabancin hukumar haka kuma shine mataimakin shugaba na hudu na hukumar kwallon kafar Nahiyar Afirka wato CAF wanda ya sami ƙuri'u 31 hakan na nufin Eto wanda ya lashe lambar gurzon dan kwallon Afirka har sau hudu zai jagoranci hukumar kwallon kasar ta Kamaru na tsawon wa'adin shekaru hudu inda zai karbi mulkin hukumar a daidai lokacin da kasar za ta karbi bakoncin gasar cin kofin Nahiyar Afirka a watannin Janairu da Fabrairu masu zuwa tun da farko dai yan takara bakwai ne suka nemi kujerar shugabancin hukumar to sai dai yan takara biyar sun janye daga takarar kafin soma zaɓe da safiyar yau Asabar Eto mai shekaru 40 da ya taka leda a kungiyoyin Barcelona da Inter Milan da Chelsea da ya alkawarin abubuwa da dama da manufar farfado da lamurran wasannin kwallon kafa a kasar daya daga cikin alkawarin da Eto ya dauka da suka fi jan hankalin jama'a shine gina manyan filayen wasanni a kalla 10 a cikin wa'adin mulkin sa hukumar kwallon kafar Nahiyar Turai wato UEFA ta ce ba za a buga wasan da aka dage ba ta gasar Europa tsakanin Tottenham da Rennes an tsara buga wasanni a ranar Alhamis da ta gabata to amma ton a ranar Laraba Tottenham din ta ba da sanarwar cewa ba za a sami buga wasan ba saboda samun waɗanda suka kamu da cutar coronavirus 13 a kungiyar to sai dai kuma kungiyar Rennes ta zargi Tottenham din da yanke hukunci akan lamarin da ba ita kadai take da haƙƙi a kai ba yanzu haka dai lamarin na gaban kwamitin tabbatar da bin doka da nazartarwa na hukumar ta UEFA wanda shine zai yanke hukunci akan makomar wasan da ba buga ba wanda ita ce ta ƙarshe ta matakin rukunin ji na gasar ga kungiyoyin biyu Rennes dai tuni ta sami tsallakewa zuwa matakin 16 na gasar a yayin da take saman rukunin yayin da Tottenham take ta uku tare da tazarar maki uku tsakanin ta da Vitesse da ke matsayin ta biyu saman teburin gasar Premier ta Ingila bai sauya ba a wannan makon yayin da kungiyoyi uku na sama duk suka yi nasara a wasannin su na mako na 16 a yau Asabar Manchester City da ta haye saman teburin a makon da ya gabata har yanzu tana saman bayan da ta doke Wolverhampton da ci 1 da nema Liverpool da ta koma ta biyu kuwa ta doke Aston Villa da ci 1 da nema yayin da Chelsea da ta sauka daga saman teburin da ta rike tsawon makonni 9 take ta uku a halin yanzu bayan da ta yi nasarar doke Leeds United da ci 3-2 a kasar Jamus kuma Bayern Munich ta yi waiwayin baya ta kuma doke Mainz da ci 2-1 inda ta ci gaba da jagorantar teburin gasar Bundesliga da maki 37 a cikin wasanni 15 tazara ta karu tsakanin Bayern din da Borussia Dortmund da ke binta a tebur zuwa maki 6 bayan da Dortmund din ta yi kunnen doki da Bochum da ci 1-1 Murtala Faruk sanyin na muryar Amurka Abuja Nigeria
To masu sauraro da takaitaccen labaran muka kawo karshen shirinmu na yau, sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku ji abokan aikin madauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Muhammad Baban Lahafis da ya taya na gabatar da shirin, da Hailu Haili wanda ya hada shirin, ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya.